sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 15 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 14 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen kasar kan irin jarumtan da suke nunawa a yakin da suke yi da Russia bayan da wani jirgin ruwan Russia ya nutse a teku. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce fararen hula a yankin Mariupol na kasar ta Ukraine na fuskantar barazanar matsalar yunwa saboda kawanya da Russia ta yi wa birnin. Sannan za ku ji cewa 'yan sandan Isra'ila sun ce sun kama ɗaruruwan mutane bayan wata arangama da aka yi tsakanin Falastinawa da jami'an tsaro a birnin Kudus.
To kanin labarin kenan. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa bayan da shugaban Najeriya ya yafewa wasu mutane 157 laifukan da suka yi ciki har da wasu tsaffin gwamnoni da ake tsare da su a gidan yari bisa laifukan cin hanci da rashawa.
To lalle wannan zai kawo ci baya ne sosai domin wanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce ah to in mun satan ma za a yi wata gwamnati da za su zo ta yafe.
A jamhuriyar Niger kuwa za ku ji yadda mabiya addinin Krista ke shirye-shiryen gudanar da shagulgulan bukukuwan Easter a ƙarshen makon nan. A duk ranar Juma'a muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen kasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da Russia ta mamaye kasar su a watan Fabrairu. Musamman yadda suka kuduri aniyar fitowa su yi fada don kare kasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Russia ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasar a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi, duba da cewa sun kwashe kwana 50 ƙarƙashin mamayar Russia, alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana 5 za su gama da su. A kwanakin baya, shugabannin duniya sun taɓa ba Zelensky shawara ya fice daga ƙasar, yayin da ake tunani Russia za ta yi galaba a kan Ukraine ɗin. Amma sai gashi muna nuna musu yadda 'yan ƙasar ta Ukraine suke da muradin ganin sun yi rayuwa cikin yanayi na walwala a cewar shugaban na Ukraine. A jiya Alhamis ne jirgin yakin na Russia ya nutse a teku yayin da ake kokarin janye shi daga fagen daga bayan da sojojin Ukraine suka yi masa illa. A dai gefen kuma, shugaban hukumar samar da abinci da ke karkashin Majalisar Dinkin Duniya ya ce mutane na fuskantar matsalar karancin abinci a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Lamarin da ya hasashen zai iya kaiwa ga matsalar yunwa da za ta kai ga rasa rayuka. Daraktan hukumar ta WFP David Beasley ya kuma nuna fargabar abin da ka iya biyo baya yayin da Rasha ke shirin ƙara zafafa hararanta a cikin makonni masu zuwa. Yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na AP a ranar Alhamis a Kyiv, daraktan ya kuma yi gargaɗin cewa mamayar da aka yi wa Ukraine wacce ke samar da hatsi ga ƙasashe da dama za ta iya haifar da matsaloli ga wasu ƙasashe da ke nesa da ita. Ya ƙara da cewa wannan yaƙi da aka fara tun a ranar 24 ga watan Fabrairu ya jefa al'ummar ƙasar cikin matsaloli saboda rashin samun hanyar kaiwa ga waɗanda yaƙin ya rutsa da su. Yaƙin na Ukraine wanda yanzu ya fi karkata zuwa gabashin ƙasar bayan janyewa daga birnin Kyiv ya sa ana samun wuyar kaiwa ga wasu 'yan ƙasar ta Ukraine da ke fuskantar yunwa.
An jima kaɗan Mahmud zai sake dawowa da ci gaban labaran kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Masana da jama'a na ci gaba da tsokaci bayan da shugaban Najeriya ya yafe wasu mutane 157 laifukan da suka aikata ciki har da wasu tsaffin gwamnoni biyu wato Joshua Dare na jihar Filato da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyami. Daga Jalingo ga rahoton da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Biyo bayan zamar da majalisar kolin kasar Najeriya ta yi a fadar shugaban kasar Najeriya dake Abuja, yayin da majalisar kolin kasar ta yanke hukunci na yafewa wasu masu laifi wadanda yawan su ya kai 157 a Najeriya, ciki har da gwamnatin jihar Taraba da kuma takwaran nasa na gwamnatin jihar Plateau. Ko menene ma tasirin hakan da yaki da cin hanci da rashawa da shugaban kasar Najeriya ke yi, duba da cewar tsohon gwamnatin jihar Taraba an yanke masa hukunci yana zaune a gidan gyara halin ka dake Najeriya, a yayin da ake zargin sa ba da kalar wasu makodan kudade da suka salwanta a gwamnatin sa da ya gabata. Dr. Madi Abba, malami a Jami'ar Modibo Adama dake nan Yola, kuma masanin al'amura na yau da kullun, wanda yace
to lalle wannan zai kawo ci baya ne sosai, domin wanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce ah to in mun satan ma za a yi wata gwamnati da za ta zo ta yafe mana, za mu iya aikata wannan yanzu ka tara kudi, kuma ka san laifin yafewa Najeriya za ka yi satan a dauke ka je a kulle ka, ba wanda zai ce ka dawo da kudaden, kana kulle in kana da sauran arziki ka gama fursuna ka dawo ka zo ka samu dukiyar ka, ko kuma dukiyar ka yana nan hannun iyalanka, ka gani in kai satan ka tafi fursuna ma za ka dawo ka damu ka samu dukiyar ka, in baka dawo ba dai dukiyar suna hannun yan uwanka da kuma iyalinka.
Lamarin ya janyo al'umman jihar Taraba suka yi ta nuna murnar su da kuma godiya ga majalisar kolin kasar. Honorable Alladi Baidu, tsohon dan takarar gwamna ne a jihar Taraba kuma dattijo a jihar, mai fada aji wanda yace lallai ilahin sun yi murna ga akwai wannan lamarin
kurai mai matuƙa farin ciki, kuma a madadin duka magoya baya da kuma wanda muke siyasa da kuma yan uwa da shi kuma gwamnati namu na Taraba, na matukan farin ciki da cewa wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba, kamar wanda ya shiga ba za mu mantawa da shi ba, haka ma wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba, kuma muna godiya ma shugaban kasa da kuma kwamiti wanda suka ga cewa ya kamata ya fita a yanzu, mun gode musu.
Shima nashi bangaren Honorable Abdullahi Adi, kuma mai rajin ganin cewar jihar Taraba ta zauna cikin koshin lafiya, yace lalle yayi godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma waɗanda suka yi kokari gurin ganin an yafe wa tsohon gwamnatin jihar Reverend Jolin Nyame.
Kuma mun ji dadi, dadi ba kadan ba, dadi dai ba iyaka, muna gode ma shugaban Najeriya, muna gode ma duk wani bawan Allah, babban ma godiyar mu shine ga martaba sarkin mu na muri Alhaji Abbas jidda tafida, saboda yadda ya tsaya ba dare ba rana ganin cewa sai an fitar da wannan fitaccen dan siyasa dan jihar Taraba daga cikin wannan hali da yake ciki.
Zaman da suka hada da Anthony General na kasar da kuma tsofin shugabannin kasar waɗanda suka yi a mulkin soji da kuma waɗanda suke ci a yanzu da kuma shugabannin majalisar wakilai da kuma na dattawan kasar. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai tarin matsaloli da ke haifar da tarnaƙi a fannin samar da cikakken kiwon lafiya ga miliyoyin mutane a duniya. Matsalolin da har ila yau ta ce suna kawo cikas wajen kaiwa ga mutane da ke yankunan da yaki ya daidaita. WHO ta ce yaki, sauyin yanayi da annobar COVID-19 suna matukar barazana ga fannin samar da ingantaccen kiwon lafiya ga duniya. Matsalolin da ta ce suna yin mummunan tasiri wajen ci gaban al'ummomi, musamman ta fannin tattalin arziki. Hukumar ta kuma ce waɗannan matsaloli sun fi kamari ne a ƙasashen da yaki ya shafa. WHO ta ƙara da cewa Ukraine, wacce da ƙasa ce mai walwala, ta shiga wannan rukuni kwanaki 51 bayan mamayar da Russia ta yi mata, inda dabban fararen hula ciki har da yara ƙanana suka mutu, wasu kuma suka jikkata. Kididdigar da hukumar ta yi ta nuna cewa an kai hare-hare akan wuraren kiwon lafiya da ma'aikatan lafiya 119. A wani bangare kuma, hukumar samar da abincin ta duniya ta ce mutum miliyan 4.6 ne suke fama da matsalar yunwa a yankin Tigray da ke lardin arewacin ƙasar Ethiopia a nahiyar Afirka. Jami'ai a Afirka ta Kudu sun ce za su fitar da wasu kudade a yau Juma'a don tallafa wa mutanen da bala'in ambaliyar ruwa ya shafa a gabar tekun kasar da ke gabashi. Shugaba Cyril Ramaphosa ya ayyana yankin a matsayin mai cike da hadari, bayan da ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya ya haifar da ambaliyar ruwan da ta halaka mutum 341, ya kuma raba dubban mutane da muhallansu tare da haifar da matsalar wutar lantarki da karancin ruwan sha. Ministan kudin kasar Enoch Godungwana ya fada a wata hira da aka yi da shi a shirin Newsroom Africa cewa gwamnati ta ware dala Amurka miliyan 68.3 don yin amfani da kudin cikin gaggawa yana mai cewa nan ba da jimawa ba za a samar da karin wasu miliyoyin kudade don tallafa wa jama'a.
A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Niger kuma mabiya addinin Krista na shirye-shiryen gudanar da shagulgulan Easter a ƙarshen makon nan, inda a yammacin wannan Juma'a za su hallara a majami'u domin yin addu'o'i. Ga Suleiman Mumini Barma dauke da rahoton.
Kamar yadda aka saba a kowace shekara idan wannan lokaci ya zagayo a wannan karan ma Kiristoci a nan Niger kamar sauran takwarorin su na sassan duniya za su hallara majami'u domin addu'o'in neman ceto a albarkacin sallar Easter ko kuma Pak. Kamar yadda wani limamin cocin Assemblée de Dieu da ke unguwar Zaria Maradi, Reverend Pastor Benjamin Bernard Evo Davi ya bayyana.
A lokacin da Yesu Almasihu ya zo a cikin duniya, mafari zuwa shi a cikin duniya shine ya zo ya biya hukunci zunubi da kuma haƙƙin zunubi daga rayuwar mutane. To aya ta nuna mana cewa ya dauki wannan hukunci zunubi a kansa aka gice shi, baya gice shi kwana uku sai ya tashi. Kenan wannan ya nuna cewa wannan indicatorewa, wannan ya nuna kenan aya ta bayyana mana cewa Yesu Almasihu shine faskamu, shine wannan dan rago din nan wanda ya zama a madadin mu, wanda ya zama cewa a madadin zunubin mu, shine ya dauki wahala da masifa da dukkan zunubanmu, hukunci mu a gaban Allah.
Da wani bangare sallar Easter wani lokaci ne na shirya liyafar cin abinci da zuwa ziyarar ƴan uwa har ma da bada kyaututtuka. To sai dai a bana wannan biki ya zagayo a wani lokacin da ake cikin yanayin talauci. Madam Kerry Habibi uwar iyali ce a Damagaram.
Da muna ma iya maɗi makuna wajen biyu, amma bana gaskiya ma yanzu da ke neman muka sa muka yi guda, kuma abinci harka abinci da ka hin wannan lokacin wajen kayan shan ruwan mu ma na azumi ma da muke yi gaskiya da babban ci. Da muna yin wajen kala uku hudu biyar ma muna yi. Lokaci ne ya zo wanda kowa san da shi, ga muna dai ba a ce akwai hidin godiya ga Allah.
Wannan ya sa hadimai a majami'u irin su Adamu mai dashi na cocin ERN da ke unguwar Bayan Ruwa birnin Yamai an karar da attajirai mahimmancin taimakon masu karamin karfi.
Babu shakka yayin da muke gudanar da sallar Pasaka akwai mutarke cikin yanayi mai wuya. Mun ka dauki marayu da gobrayi. Ta ka wata dama ce ga ribu masu bi na mutuwa da irin wannan mutane. Mu nuna musu kauna ba da baki kadai ba.
Tunatarwa akan halaye da ɗabi'un da aka hori Kiristoci su yi koyi da su na kan gaban abubuwan da limaman addinin Kirista ke mai da hankali a kan su a irin wannan lokaci.
Sunana Garba Haruna, kuma ni ne pasto na wannan ekklesia ta Iran Marada. Kowa ya yi tunani akan in ya mutu yana nema komashi. Bahaushe ya ce shirin shiga ruwa daga waje ne ake yi ne ba sai an yi kurmawa ba. Kowane mutum Allah yana so ya kai ga samun ceto. Wato Allah ba ya son wani mutum ya fada cikin jahannama bayan ya bar wannan duniya. Hanyar samun ceto kuma ita ce Yesu Almasihu. Don haka Allah yana kiran kowa ya zo ya samu wannan ceton kyauta.
A majami'ar ERN shiyar Yamai ta biyar, Reverend Pastor Habibu ya yi nasiha ga daukacin al'ummar Niger.
Tsadar rayuwa da muke gani yanzu akwai bukata da addu'a, kuma ina kira ba ma ga al'ummar Kirista kadai ba, amma ga al'ummar duniya baki daya, musamman 'yan kasar Niger. Mu san da cewa Allah ya kira mu ga mazauna tare. Mutum da Allah ya kira mu zauna tare, to ya kira mu ga mu taimaka ma juna.
A bana ranar Lahadi 17 ga watan Afrilu ita ce ke daidai da ranar zagayowar tashin Annabi Isa alaihi salam, wace Kiristoci za su yi amfani da ita domin sujadar neman ceto tare da yi wa Mahalicci godiya akan dukkan alheran da ya saukar. Yayin da a yammacin wannan Juma'a da suke kira Juma'a mai tsarki ko kuma Vendredi Saint za su hallara majami'u da nufin tunawa da ranar mutuwar Yesu Almasihu. Albarkacin sallar Easter ko Pak, hukumomi sun ayyana ranar Litinin 18 ga watan nan na Afrilu a matsayin ranar hutu a ko'ina a fadin Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger. duk da lafawa da aka samu na hare-haren ƴan bindiga akan iyakar ƙasar ta Niger da makwabciyar ta Najeriya a ƴan kwanakin nan. Sarakunan gargajiya a Niger sun nemi gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen ganin an magance matsalar ta tsaro akan iyakokin ƙasashen biyu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Koda yake an dan samu sa'ida a cikin wannan watan azumin Ramadan kamar yanda ƴan matan masarautar Araba iyakar Illela local government da jihar Sokoto da birnin Kwadi ya yi mini karin bayani.
Kamar shi a ran tsaro gaskiya yanzu akwai kalubale don kogiya Illela an halbe mutum an tai da wasu. To kaga munan an ce akwai matsalar tsaro to gaskiya har yanzu ba su gyara baya ba. Don haka muka neman jama'a su sa tsaye akan addu'o'i da kuma kare kai saboda wanga abu wani iftila'i na daga Allah. Da fatan Ubangiji Allah ya sa mutane su harga kowa shi san da kwana da kari ne saboda gudun mutanen gaje ba wanda da ganya bale a zauna da su a ce ai sulhu sai cikin dare mutum shi to shi kana da ba ka bai sani ba da wada ma da bugu ko da halbiya ne magana hankalin mu shi kwanta ba ko ta saboda ko ji wajen ce maka nan mutanen sona sun hito Arabu sun hito sai sun ka bai baya suna sun ka kiwo can haka ta Illela sun kai wanga hari magana sauki ba ko magana kuma wani shekar je ba ko da je sun ka sun ka doki sakin hilal na dangu mai Allah yin kullun kana ji kana shiwa baka da maka ce abin ga sauki sai dai muna kira gwamnati da jama'ar gari da talaka ko ya sa hannu a gaban wanga abu saboda ita gwamnati in ta tashi wanga abu kare shi ba wai gare shi ba
jama'a ne dole suka daure kuma suka jajirce domin ba da kariya ga al'ummomin su inda garuruwan da ke kan wannan iyaka dauko daga Illela Amarawa Kalmalau da sauransu a cikin jihar Sokoto Najeriya ke fitowa suna kwana idanu bude bakin gari dauke da makamai da fitillu suna dakon ƴan ta'adda don kar su kutsa a cikin garuruwan su Malam Salisu shine shugaban ƴan banga masu bada kariya ga al'ummar garin Araba dake kan iyakar jamhuriyar Niger da Najeriya.
Ko yaushe ane mana kisan doki dodai karshen ta doke mu kuma a kashe mu kuma har yanzu dai gwamnati bata motsa bakin ta ta iya cewa ba ta muna wasu dan tsokaci game da lamuran da ke faruwa da mu sannan gwamnati bata iya bude baki bale an tana ma hammaji cewa tana iya dokan mataki game da mu da abubuwan da ke faruwa da mu gudunmuwar da muka da gwamnati ko ta ba mu makamai domin mu kare kanmu ko ta dokan mana mataki domin kare lafiyar mu shi dai asali a shari'ance ma gwamnati ita ta dokan makanta na wani cewa ta kare haƙƙin mu dukkanin haƙƙin mu yana kanta idan bata kula da mu bata sani kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ta haƙƙin mu domin haƙƙina yana kanta kuma idan bata iya kare mu to tayi mana gudunmuwa da makamai mu kare kanmu Allah ya taimake mu
to sai dai fa abin sannu a hankali yana faruwa har a waɗansu garuruwan na jamhuriyar Niger kamar yanda Malam Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni ya bayyana mini a lokacin da suka yi kira ga al'umma da tayi addu'o'i a wannan lokacin na azumin Ramadan don samun zaman lafiya a cikin ƙasa
kullun ne ana ji a ce an yi na ko munan cikin garin ga komin din mutan Kwanni kwaba wuce nan kwana biyu banan sanyin nan sun kaje sun haka kashe mana mutum bare sun kaje sun haka kashe mana mutum to irin wannan muna kira ga mutane barema ai ta addu'a
dauko daga masu arcikewa daga Najeriya domin kwana a jamhuriyar Niger sai masu kwana a dazuzzuka kuma suna dakon ɗan bindiga domin su yi gaba da gaba da su abin tambaya anan shine shan sai yaushe ne hukumomin kasashen nan za su yi ta ta kare da masu satar mutanen nan da ke daukar hankalin jama'a yayin da ƴan ta'adda su kuke kara hasa wuta a iyakokin kasashen Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka hukumomi a birnin New York da ke nan Amurka sun gurfanar da mutumin da ake zargi da bude wuta a wata tashar jirgin kasa da ke birnin a gaban kuliya inda ake zarginsa da yunkurin yin kisa da kuma raunata mutane da dama yau bitin da shirin na duniyar Amurka zai yi nazari a kai kenan sunana Mahmud Lalo madalla to mutumin da ake zargi da bude wuta a wata tashar jirgin kasa da ke unguwar Brooklyn a birnin New York da ke nan Amurka ya gurfana a gaban kotu a ranar Alhamis inda aka tuhume shi da laifukan da suka danganci ta'addanci A ranar Laraba aka kama Frank R. James bayan da aka kwashe yini guda ana farautar sa, inda wani ya kira ƴan sanda ya fallasa inda yake boye. Ko da yake kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa shi James din ne da kansa ya kira ƴan sanda ya faɗa musu inda yake. Lauyan gwamnati Brian Peace ya ce James mai shekaru 62 shike da alakin harba bindiga haso 33 a cikin jirgin da ke tafiya a ƙarƙashin ƙasa a ranar Talata, bayan da ya turnike ɗaya daga cikin taragun jirgin da hayaki.
My office is prepared to prove beyond a reasonable doubt that on April 12, 2022 in Sunset Park, Brooklyn, in the Eastern District.
Lauyan gwamnati Brian Peace kenan yake cewa ofishina ya kimtsatsa don gabatar da hujojin da ke cewa a ranar 12 ga watan Afrilun shekarar 2022 a unguwar Sunset Park da ke yankin Brooklyn a gundumar New York, Frank James yana sane ya yi amfani da makami mai hadari da niyyar yin kisa da jiwa fasinjoji ciwo ciki har da ma'aikatan jirgin a tashar jirgin da ke karkashin kasa a New York,
with the intent to cause death and serious bodily injury to passengers and MTA employees on the New York City subway system.
A dira na Talata ne yayin da jama'a ke harama tafiya wuraren aiki da safi, James ya turnike cikin jirgin da hayaki sannan ya fara harbin kan mai uwa da wabi, lamarin da ya jikkata mutum 16. Goma daga cikinsu sun samu raunuka sanadiyar harbin bindigan ne, yayin da sauran suka samu rauni a kokarin da suke na tserewa. Babu dai wanda ya mutu izuwa lokacin hada wannan shiri, amma bayanai sun yi nuni da cewa mutum 5 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Bincike da ya gano cewa James ya fito ne daga Philadelphia da ke jihar Pennsylvania, inda ya hayo wata motar ɗaukan kaya ya tuko ta har zuwa New York don aikata wannan ta'asa. Jami'an tsaro sun gano makullin motar ne a cikin wata jaka a kusa da inda aka yi harbin, wacce aka alakanta ta da dan bindigar. Musababin kenan da yasa aka iya ganowa cewa James ne mutumin da ake nema.
The government will prove, among other things, that James traveled across state lines.
Lauyan gwamnati kenan har ila yake cewa gwamnati za ta kafa hujjar cewa James ya yi tafiya har zuwa jihar ta New York don ya aikata wannan ta'asa, inda ya yi dakon kayayyakin da za su taimaka masa wajen aikata wannan laifi.
Materials across the state line in aid of the commission of the offense.
Peace ya kara da cewa laifukan da ake zargin James da aikatawa za su yi sa a yanke masa hukuncin daurin rai da rai a gidan yari idan aka same shi da laifi. Sai dai ya ce ya iya binciken da suka yi ba shi da alaka da wata kungiyar 'yan ta'adda ta kasa da kasa ko akasin haka, sannan ba a san dalilin sa na aikata wannan danyen aiki da ake zargin shi da yi ba. Halin da ake ciki hukumomi sun ce za su ci gaba da gudanar da binciken su akan wannan lamari. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon, duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin finafinai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. To masu saurare, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Letters Version da ta taimaka wajen haɗa wannan shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.
Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakon mu na farko a yau, sakon haɗin gwiwa ne daga Faruk Maheƙaro ga Bikinu Sani Misali da Balaruwan Kanwa tare da Nazif Ibrahim, dogar malam ƙaramar hukumar Shagari da ke Jihar Sokoto, inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama domin isar da sakon ta'aziyar mu zuwa ga iyalan mutanen da hadarin jirgin ruwa ya shafa da su a kogin Shagari zuwa gidan magana. Allah ya ji kansu da kuma ba wa ƴan uwan sakurin wannan rashin. Sai kuma sako na gaba daga Abubakar Ankuri Lakwaja. Shi kuma cewa yayi tabbas muna farin ciki da jin cewa gwamnatin Najeriya na shirin kammala shimfiɗar bututun gas daga Ajakuta har zuwa jihar Kano don samar da hasken lantarki ga 'yan Najeriya da kuɗaɗen shiga ga asusun ƙasar. Sai dai muna tunatar da mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kokarta cika alƙawarinsa kan kammala aikin kamfani a Ajakuta kafin ƙarshen wa'adinsa don ta soma aiki don amfanin sauran ababen hawa tare da samar da ayyukan yi ga 'yan Najeriya don rage musu raɗaɗin rashin ayyukan yi a ƙasan. Albarkacin wannan wata na Ramadan ga nasiha kan azumi.
To sunana Anas Muhammad Sulaiman wanda aka sani da As-Salafi Fage. To nasihar da zan yi da ni da dukkan mai sauraro na mu dauka cewa wannan damar da muke da ita ita ce damar mu ta karshe. Kar ka ringa tunanin zaka kai bata zaka kai jibi. Ka bar shi abu zaka kai ba in ka kai fa lillahi alhamdu. Da ni da kai kowa ji cewa wannan ce damar mu ta karshe daga wannan zamu koma gurin Ubangiji Subhanahu Wataala. Wannan zai ba mu damar mu zage dantse ni abubuwan da Allah yake so kamar me. Shi kansa azumin ana nufin kamewa daga dukkanin abin da zai karya azumi na daga ci da sha da abin sha'awa da sauran maganganu na batsa da makamantansu da ƙarya da ƙage da makamantansu. To mu kame mu dauka cewa kawai daga wannan azumin zamu tafi lahira. Wannan zai ba mu dama mu tunkari Ubangiji sannan mu tsaya tsayin daka duk abin da zai inganta wannan azumin namu musamman karatun Alkur'ani watan Alkur'ani ne. Mu yi tukuru mu ga cewa mun sauta Alkur'ani adadi mai yawa a cikin wannan wata na Ramadana. Abu na gaba mu ga cewa a wannan yanayi da ake ciki na matsatsin rayuwa da talauci da kunci mun taimaki ƴan uwan mu duk wanda yake da damar da zai taimaka wa mutum daya da abin buɗe baki ya taimaka mishi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki za a bashi ladan azumin wannan wanda ya ba abin buɗe bakin ba tare da an tauye wancan ladan shi ba. Kaga ka ba wa mutum daya yanzu kana da ladan azumin mutum biyu da naka da na wanda ka ba ya buɗe baki. In ka ba wa mutum biyu kana da ladan azumin mutum uku. Haka sannan mu kyautata mu'amalar mu mu guji ƙarya mu guji ƙage mu guji giba mu guji kuma ɓata lokaci a banza. Wani sai yazo wai ai Ramadana ne baya so azumi ya bashi wahala safe ya bacci da daddare ya je ya kallo ba wani aikin ibada. Wannan baccin ka bari lokaci ya tafi lokaci mai tsada mai kima ya tafi a banza. Mu zauna mu yi karatun Alkur'ani mu yi istighfari mu yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi halala da sauran zikirai da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi sadaka mu yi zumunci mu je gurin karatun Alkur'ani domin mu ji ma'anonin Alkur'ani.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen ƙasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da Russia ta mamaye ƙasar su a watan Fabrairu. Musamman yadda suka kuduri aniyar fitowa su yi fada don kare ƙasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Russia ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasar a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi duba da cewa sun kwashe kwana 50 ƙarƙashin mamayar Russia alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana 5 za su gama da su. A kwanakin baya shugabannin duniya sun taɓa ba Zelensky shawara ya fice daga ƙasar yayin da ake tunani Russia za ta yi galaba a kan Ukraine ɗin. A dai gefen kuma shugaban hukumar samar da abinci da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane na fuskantar matsalar ƙarancin abinci a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Lamarin da ya hasashen zai iya kaiwa ga matsalar yunwa da za ta kai ga rasa rayuka. Daraktan hukumar ta WFP David Beasley ya kuma nuna fargabar abin da ka iya biyo baya yayin da Rasha ke shirin ƙara zafafa hararanta a cikin makonni masu zuwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin Muhammad Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Algresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu Mr. Peter. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a sharuwa lafiya. Bissalam.